Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21, da 16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum barkanku da yau ranar Lahadi 27 ga watan Agustan shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
To Sarfil, guguwar Harvey ta kashe mutum na biji a sabar yayin da ambaliyar ruwa ke ci gaba da barazana ga mazauna kudu maso gabashin jihar Texas. Rundunar sojan ƙasar Lebanon ta sanar da tsagaita wuta a yakinta da mayakan IS kan iyakar Siriya. Kana dubban magoya bayan wani babban malamin addini a ƙasar Indiya da aka samu da laifin fyaɗe sun fara barin shalkwatarsa da ke sirra bayan ƙazamin borin da ya janyo mutuwar sama da mutane 30.
Kanan labaran kenan aka ji.
Shugabannin majalisar malaman addinin Islama Konsei Islamic sun bayyana ranar 2 ga watan Satumba a matsayin ranar da za a yi shagulgulan sallar layya sabanin yadda abin yake a kasar Saudiya.
Zamu kawo muku cikakken bayani kan wannan bambancin ranaku da aka samu. To ko me malamai ke cewa game da irin dabbobin da ya kamata a yanka a yi sallar layya da su?
Ita dai layya ana so a yi da rago wanda yake kokosa, ma'ana mai mai, ko da ma ya zama da dakekke ne.
Haka kuma za mu kawo muku wani rahoto na musamman kan yadda ɗaruruwan matasa a jihar Filato ke tafiya wani gari a jihar Imo domin yin sana'a. Sai kuma maimacin shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. Guguwar Harvey ta kashe mutum na biyu jiya a sabar yayin da ambaliyar ruwa ke ci gaba da barazana ga mazauna kudu maso gabashin jihar Texas. Mutum na biyu da guguwar ta yi sanadiyar mutuwarsa wata mace ce da ta yi ƙoƙarin fita daga cikin motar ta kan titin da ruwa ya mamaye a yammacin Houston, bisa ga cewar hukumomi. Ranar Juma'a wani mutum da ba a tantance ba ya mutu sakamakon gobara da ta tashi a wani gida da ke garin Rockport, wanda ke tazara kilomita 44 arewacin Corpus Christi. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta tabbatar da cewa aƙalla manyan guguwa masu ƙarfi 7 ne aka fuskanta Houston ranar Juma'a da yamma. Tashar jirgin ruwan birnin Texas ta ce tana kyautar zaton fara aiki cikin sa'o'i 24 zuwa 48 bayan nazarin irin barazana da guguwa ta yi. An kuma rufe tashar ne ranar Juma'a dab da ɓarkewar ruwan. Har yanzu ba a barin jiragen ruwa su yi shawagi a wannan hanya. Banda mutane biyun da suka mutu, guguwar Harvey ta kuma raunata ƙalla mutane 14 a tsakanin Corpus Christi da Houston. Mutane da dama suna fargaban cewa adadin zai ƙaru. Jama'ai a Texas sun ce suna kyautar zaton ƙara samun waɗanda guguwar ta yi wa illa. Rundunar sojan ƙasar Lebanon ta sanar da tsagaita wuta a yaƙi da mayakan IS a kan iyakar Siriya. A wata sanarwa da rundunar sojan ta fitar yau Lahadi ta ce an fara aiwatar da tsagaita wutar da ƙarfe 4 da nufin ba da damar tattaunawa da ta shafi makomar sojojin ƙasar Lebanon 9 da aka yi garkuwa da su a watan Agusta shekara ta 2014, waɗanda ake kyautar zaton har yanzu mayakan suna tsare da su. Mayakan ƙasar Lebanon, Hezbollah da kuma rundunar sojin Siriya da ke yakar ƙungiyar IS a yankin Suma sun sanar da tsagaita wuta. An yi garkuwa da sojojin ƙasar Lebanon da 'yan sanda 30 lokacin da mayakan IS suka kwace ikon garin Asal da ke kan iyakar Lebanon shekaru 3 da suka shige. Ƙungiyar IS ta kashe mutane 4, na 5 kuma ya mutu sakamakon raunuka da ya ji. An kuma saki 16 a musayar fursunoni da aka yi cikin shekara ta 2015. Dubban magoya bayan wani babban limamin addini a ƙasar Indiya da aka samu da laifin fyaɗe sun fara barin shalkwatarsa da ke sirsa a arewacin ƙasar Indiya yau Lahadi, abin da ya kawo ƙarshen jan daga da suka yi da sojoji. Mabiya Rahim Singh, wanda yake kiran kansa waliyi kuma shugaban wata kungiyar addini, sun yi biyayya da kiran da hukumomi suka yi masa da cewa su watse bayan gudanar da wani kazaman bore da ya sanadiyar mutuwar mutane 36 kimanin 300 kuma suka ji rauni. Ranar Litinin za a yanke wa Sin hukunci kan laifin fyaɗen da aka same shi da aikatawa. Jami'ai kuma suna fargaban magoya bayan nasa za su iya sake ta da ƙayar baya idan suka ci gaba da zama a wannan shalkwata tasa. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka rasa rayukansu a rikicin da aka yi a jihar Ken ta arewa maso yammacin Niamey ya ƙaru zuwa 96, yayin da dubban musulmi Rohingya da ke ƙoƙarin ƙetarawa zuwa ƙasar Bangladesh da ke makwabtaka suke ƙara kwarara. Adadin kuma ya haɗa da aƙalla mayaƙa 80 da jami'an tsaro 12. An ci gaba da faɗa jiya Asabar tsakanin rundunar soji da ɗaruruwan mayaƙan Rohingya da ya shafi wato kai waɗanda suka kai garin a kusa bisa ga majiyin gwamnati. Gwamnatin Niamey ta ce ta kwashe aƙalla mutane 4,000 da ba musulmi ba daga ƙauyukan jihar Rakhine, yayin da dubban al'umma Rohingya, galibi mata da ƙananan yara, suke ƙoƙarin gujewa tashin hankalin. Kimanin mutane 2,000 suka isa ƙasar Bangladesh tun ranar Juma'a, lokacin da mayaƙan suka yi wa sama da 'yan sanda 20 kwantan ɓauna a Rakhine. A halin da ake ciki kuma, ƙasar Bangladesh ta tsare ta kuma ta sakiyar al'umma Rohingya 70 zuwa Niamey 'yan sa'o'i bayan da dakarun ƙasar suka buɗe wuta kan ƙauyawa da ke ƙauracewa ƙasar bisa ga cewar 'yan sandan Bangladesh. Daga ƙarshe, kakakin Majalisar Wakilan Amurka Paul Ryan ya bayyana cewa bai goyi bayan shawarar da shugaba Donald Trump ya yanke ta yi wa tsohon babban jami'in 'yan sandan jihar Arizona Joe Arpaio ahuwa ba, ƙasa da wata guda bayan samunsa da laifin da ya jibinci nuna wariya. Mai magana da yawun kakakin majalisar Doe Andres ya faɗa wata sanarwa cewa jami'an kiyaye doka da oda suna da haƙƙi na musamman na kare kowa a Amurka. Bai kamata mu ƙyale wani yayi tsammani ahuwan nan na wucewa yanzu ba da ɗage wannan nawayar da ke kansu. Dukan 'yan majalisar dattijai biyu da ke wakiltar jihar Arizona, da John McCain da kuma Jeff Flake, suma sun koshewa wannan yunkuri. A sanarwar da fadar shugaban ƙasa ta fitar ranar Juma'a da yamma, ta ce Arpaio ya shafe dukan rayuwarsa yana kare al'umma daga miyagun laifuka da kuma shiga ƙasar ba tare da izini ba. Kuma yanzu haka jami'in ɗan sandan mai shekaru 85 a duniya, bayan shafe sama da shekaru 50 yana yi wa ƙasa aiki, ya cancanci shugaban ƙasa ya yi masa ahuwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, yayin da ƙasar Saudiya ta bayyana ranar Alhamis 31 ga watan Agustan nan a matsayin ranar da alhazai za su yi hawan Arfa, ita kuma majalisar malamai ta jamhuriyar Nijar ta ce ranar 2 ga watan Satumba za a yi sallar layya, lamarin da ya shigar da wasu duhu. Wakilin muryar Amurka a mai sallamu mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ta hanyar sanarwar da suka bayar a kafafen yaɗa labarai mallakar gwamnatin Nijar, shugabannin majalisar malaman addinin Islama Conseil Islamique sun bayyana ranar 2 ga watan Satumba a matsayin ranar da za a yi shagulgulan sallar layya, sabanin yadda abin yake a ƙasar Saudiya, inda za a yi hidimomin babbar sallar a ranar Juma'a 1 ga watan gobe. Ustaz Malam Haja, wani mamba a majalisar ta malamai, ya ce
to babu ila shakka idan aka dibi akwai zarfin zaman, akwai zarfin makan. Zarfin makan sai a ƙasar Saudiya, tunda can akwai Arfa, wannan wajibi ne da an ce an sun ga wata, to kenan aka Arfa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka ya ce duk duniya shikenan kowa ya yanka layya. to in aka bi kuma zarfi zaman lokacin da ake ciki kaman ya doki lissafi na ganin wata wasu malama suna dibin kan cewa kwanukan nan na ayyamut tashriq suna tare da daidai da tsayuwar arfa rana yini na tsayuwar arfa masu hawa arfa waɗanda kicin suke hawa arfa yini na tsayuwar arfa kenan tunda wurin arfa guda ne duk duniya dan haka sai malaman suka su biyu wasu suka ce a'a dole ne sai an yi aiki duka da haka nan saboda mi saboda ayyamut tashriq kinnan kenan mun doki misali na sallah ta bana kenan daga ran juma'a asabar lahadi sunai ayyamut tashriq
da dama daga cikin al'ummar musulmin Niger na kyautata zaton kasar Saudiya ta yi wa kalandar watan Zulhijja gyaran huska saboda wasu dalilai to amma malam na cewa
magana ta kan cewa in aka dibi wata al'ada da muke aiki da ita a ce ranar azuminku ranar layyakku wannan shi ma ina iya in ce maka a matsayina na almajiri ba hadisi bane ba ingantacce
canza salon isar da sako tare da sake duba tsarin gabatar da ayyukan tunatarwa ya zama wajibi a wurin malamai domin kiyaye jefa jama'a cikin rudani
malamai su rika biyo hanyar da za ta sa sauran musulmi na ƙasa hankalinsu ya kwanta akan abu dan saboda in su an aka yi aiki ta haka nan babu mushkila yanzu in aka samu wasu suka ce za kaga ba gaskiya bane ba wasu su fito su ce ba za su yi sallah ba ran samedi ba gaskiya ne ba saboda in suka yi haka nan ba su yi da'a ba bisa ga yanda musulunci ya nuna amma kuma su malaman akwai kuskure na rashin tsayawa fahimtar da mutane zarf zaman da zarf makan
ba kasafai ake samun gardama akan ranar hidimomin sallar layyaba a nan Niger domin masu kaucewa ranar da aka tsayar domin sallar Idi a hukunce kan kuskantar hushin mahukunta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gai da Sule. To yayin da musulmai a fadin duniya ke mayar da hankali wajen shirye-shiryen babbar sallah, wakilin muryar Amurka Tamar Abari ta zanta da Malam Umar Aminu Birni Adama Garam game da irin dabbar da ya dace a yi layya da ita.
Imam Malam Umaru wanda yake cikin birnin da Magaram asalin ta dai millata abikumu Ibrahim sunna ce wanda aka gaje ta daga wajen kakanmu shine Ibrahim Khalilur Rahman wanda yake kaka Annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce hanyar da Annabi ya bi ta shine kuma Allah ya nuna mana yanda za mu layya amma daga sunna wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa al'ummarsa ita dai layya ana so a yi da rago wanda yake kokosa ma'ana mai mai ko da ma ya zama da dakeke ne in ba a samu ba sai a yi da tumkiya in ba a samu tumkiya ba sai a yi da dan akuya in ba a samu wannan ba sai a yi da shine ma'ana ragumi in ba a samu wannan ba sai a yi da sa to shine anil mafhum inda layya ce ana so a yi da wanda yake rago ko dan akuya ko tumkiya saboda daddadin nama amma kuma in mana wato aikin haji ne in mutum zai hadiya to sai ya dabbar dabba wannan duka sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama
ana kamar kiyayewa da yin layya da dabba kamar ko mai ido daya ko gurguwa ko da takarye ko wadda take da wata illa ko larura ko shi kuma wannan ya ne
ba a so a yi layya da wanda take mai kareye kafa gurguwa kina bata iya tahiya amma in dingishin katan ne ya halitta ayita in ko mai mai ce kuma ba a yi layya da mai kekkiyar wutsiya amma ita ma wutsiyar an kasa a gida uku akwai kashi biyu kashi ɗaya ne a yanke wani ya halitta ayita ba a yi da mai kekkiyar kunne shi ma a kunnan in dai an wato an ambaci kunnan an kasa gida uku an samu kashi biyu a jikin wannan dabba ya halitta ba'ayin da dabbar da take da ma'ana wato shine kafanta yana jini amma jinin in ya bushe ma'ana wato in ya warke wannan motsin da yake baya hanawa a yi layya da ita kuma ba'ayin da mai ido daya ita layya ba'ayin layya da wanda take bushashe dabba kamar mutum ya zo sai da ragon shi yan uwan mu kamar mun mutanen mu na kauye sai ka zo ka sai da katin rago kuma ka sai da akuya wannan bai halitta ba in ba kana cikin larura ba ta cikin wani wahala ko rashin wani abu daga cikin abin da ya matse ka manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama idan kai layya wannan layyal in za ta maka dalilin tsare ka daga azaba ta wuta
To madalla a gaida Tamar, yanzu kuma za mu je ga rahoton mu na musamman kan yadda ruruwan matasa a jihar Plateau ke tafiya wani gari a jihar Imo domin rufa kansu asiri. Ga wakilin murya Amurka da ke jihar Imo, Alphonsus Okorigwe.
Da Najeriya na ci gaba da fama da tabarbarewar tattalin arziki, alamomi na nuna cewa ɗaruruwan matasa ƴan asalin jihar Plateau a yankin arewa ta tsakiya sun samu mafita a garin Okigwe da ke jihar Imo. Yau dai, matasan jihar kan baro yankunansu su fada a doguwar tafiyar mota da kan ɗauki kimanin tazarar kilomita 680 zuwa Okigwe a yunkurin neman naƙalaci. Muhammadu Bilyaminu, matashi ne ɗan kabilar Ɓan da ya kwashe tsawon shekaru 8 yana zaman garin Okigwe. Tattare da wasu tambayoyi, na nemi in san ko me ya kawo shi garin.
Na zo garin nan dai neman sana'a tashi. Ina aikin buga blok kuma ina shaba.
Yanzu an dace?
Gaskiya abu da aka fito nema an dashi amma ba gaba ɗaya ba. Ba cimma buri ba.
Kana ganin za ka ci gaba da zaman garin koko?
To, ina da yin in dai dan ganshin gaba dan shugaba da zaman gari.
Dogara kuma wani matashi ne, ɗan kabilar Mushere da muryar Amurka ta kasance da shi hakan.
Yanzu dai ga kanan dai a Okigwe. Ina iya sani me ya kawo ka Okigwen?
Isa, ina ga na zo nan da ina hawan mashine.
Abin da ya kawo ka kenan? To yanzu kamun ka baro gida dama wace sana'a kake?
Lokacin da kamun bar gida ina karatu ne. Okay. Na soke karatu kamun na tashi na zo ne.
Karatun Alkur'ani dai ko dai na boko?
Ya, na boko.
To yanzu kuma ka jima ne?
Ina shekara na biyu kenan ta zuwa na gari.
Shekarun naka biyu da ya nuna ki a ɗan dacewa kenan. Tun lokacin akwai wayanda ƴan kabilan ku da suka biyo ka garin?
Akwai wayanda muna nan tare da su yanzu haka.
Kamar yanzu ku nawa?
Mu kai kamar mutane 10 haka nan.
Joseph Takwalkuwa ya ba da cikakken bayani.
Ni mutumin Plateau State, Kwamfan, local government.
Ka jima ne da zuwa wannan garin?
Okigwe kenan? Na jima. Na da shekaru 5 yanzu.
5 yanzu. Ka ci an daɗa ana gwabzawa kenan?
Gaskiya an yi ƙoƙari, muna nan muna ta fafatawa.
To yanzu ma ce me ya kawo ka garin?
Neman kuɗi ne kawai, ba komai ba, nema ne kawai ta kawo ni a garin.
To yanzu kana shekaru 5 kana ga ana ɗan dacewa a garin?
Gaskiya ana dacewa, kuma ba tashin hankali ba, komai muna nan muna samun ci da sha, ba wanda yana daga hankalin mu a nan garin.
Wato kenan shi yasa ka je ka ɗauko iyalinka?
Abin da ya sa na kawo iyali na yanzu haka muna tare da iyali na.
Amana dai dan dacewa ko?
Ana dacewa, gaskiya ana dacewa.
To yanzu tunda ka zo akwai wayanda suka gan irin ci gaban da ka dan samu suka biyo ka?
Ai Allah ya wada su. Yawa kwanakin ba dai lokacin da a banan shekaru 2 da ya wuce. Wasu dai yadda ina magana zan kawo madam nawa nan suna magana ha to bare su gani dai bare su gani dai. Da dai gidan da muka samu da ni ne kade me mata wannan gidan, amma yanzu haka nan mun kai mutane kamar 5 ko 6 suna da matan su nan.
Yan garin ku kenan?
Yan garin mu, muna gari da local government da yadda.
Allah sarki.
To su yanzu mutanen kabilar ku kamar ku nawa ne a garin?
A ta nan gaskiya muna nan da yawa dai a takace dai yanzu haka nan dai kwanakin baya wancan shekaran muna meeting na kabilan mu wato Duma, wani kabila kenan a Kwamfanin. Mun kai dai mutane 20 da farko, mu dai mutane 25 da ni ne sakatarinsu. Kafin in sani dai mun kai 50 da. Yanzu haka nan dai ana maganan 70 ma mutanen Duma a garin nan yanzu haka.
Kuma kowa ya samu abin yi?
Kowa ya samu abin yi.
Walan Amos ne sakataren ita kungiyar 'yan kabilun jihar Plateau mazaunan Okigwe, wanda ya bayyana ainihin makasudin kafa ita kungiyar tasu.
Burin da muna son muna jagorance yaranmu da wanda suka bi mu su fi hanyar da ya kamata. Neman arziki ne ya kama wannan kasar. Muna ba su shawara kar su daina yin abin da bai kamata ba. Su nema abin da ya kawo su a neman kuɗi, kar su yi sata, kuma kar su yi abin da ba kyau. Abubuwan da muna ba su shawara kenan kullum. Kuma muna yin shawara, muna duka ba su shawara da cewa su yi abin da ya dace, wanda ko mun iso gida za su da cewa muna haɗin kaya nan.
Okigwe babbar tarin Hausawa da Fulani da kuma 'yan asalin kabilun arewa masu ɗumbin yawa ne. garin kuwa na da manyan garkuna guda biyu, inda ake sayar da shanaye da awaki da raguna da kuma wasu dabbobin halal. Saboda hakan, mabukata kan zo garkunan daga nesa domin bunƙasa cinikayya da ‘yan kasuwar wajen. Kimanin matasa ‘yan asalin jihar Filato 450 ne ke garin Okigwe a halin yanzu. Alamomi kuma na nuna cewa yawar za ta ninka hakan sau uku nan da shekaru biyu masu zuwa. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.
A gai da Alphonsus da wannan rahoto na musamman. To jama'a, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma yanzu haka agogonmu na cewa karfe 11:21. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Cikin shirin namu na wannan makon, za mu je da Amurka a karon farko cikin shekaru 99 daga husufi ko kuma kisfewar rana da wata, inda miliyoyin Amurka suka fito domin wanke kwarkwatar ido. Sannan har ila yau za ku ji dalilin da ya sa Amurka ba ta so ta fice daga yakin Afghanistan daga bakin shugaban ƙasar Donald Trump. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. To, a ranar Litinin din da ta gabata ne, rana ta kisfe ko kuma ta yi husufi a Amurka, lamarin da ya ji hankulan miliyoyin mutanen ƙasar. Tun kafin zuwan wannan rana, Amurkawa suka yi ta ɗokin kallon wannan lamari, da yake masana ilimin sararin samaniya sun riga sun nuna hakan za ta auku a sashen da suka yi. Sai dai an gargaɗi jama'a da kada su kalli wannan al'amari na kisfewar rana kai tsaye ba tare da sun saka tabaro ko kuma gilashin kariya ba. Sarah Cole ita ce mataimakiyar shugaban kamfanin Adler Planetarium, kamfanin da ya dauki dawainin raba gilashin kyauta a jihar Chicago.
Abin da aka fi nema a yanzu shine wannan gilashi da zai ba mutum damar kallon rana. Waɗanda suke buƙatar wannan madubi sun wuce kima. Mun yi iya bakin ƙoƙarinmu mu ga cewa mun samar da wadataccen adadi, amma ba mu hango cewa adadin mutanen da ke buƙatar gilashin sun fi yadda muka yi kiyasi ba.
I think we couldn't have even anticipated some of the challenges with keeping up with the demand.
Sarah McKnight ta yi tuki har na tsawon kilomita 160, sai dai hakarta bata cimma ruwa ba.
Literally before we even pulled into
da muka isa wurin, tun kafin ma mu sauka a mota, sai aka fara ce mana ai ya kare.
They were gone.
To, a nan yankin birnin Washington DC ma akwai inda aka raba wannan tabaro kyauta ga duk wanda ke son ya kalli kisfewar ranar. Kuma abokiyar aiki na Grace Alher Abdu, yayin da suke watsa shirin yadda aka kalli husufin ranar kai tsaye ta shafinmu na Facebook a nan Washington DC, ta tattauna da Ibrahim Alfa Ahmed kan yadda ta tarar da dogon layi yayin da ta je karɓar wannan tabarau.
Ai, na sha wahala ne kafin da samu shi. Wahala ba wai don na biya dukiya ba, sai dai layi.
Saboda mutane da suka
yi
layi, kowa
yana so sai ya zo ya yi kallo. Kuma ka san gwamnati sai ta tanada wannan tabarau da take bayarwa kyauta tun fiye da mako guda da ya shige, kawai ka shiga wurin ka karɓi madubi. To, tun daga makon da ya wuce, daga ƙarshen mako dai gilashin ya ƙare.
To, shin koya ake sanin cewa za a samu kisfewar rana? Ibrahim Alfa Ahmed, wanda ke da sha'awar bibiyan al'amuran da suka shafi ilimin sararin samaniya, ya amsa wannan tambaya yayin da suke watsa shirin husufin ranar kai tsaye ta shafinmu na Facebook.
Wato, abin lissafi ne kawai, idan ka zauna kai lissafi, yanzu kamar alal misali ne a baka mota, a ce za ka tashi daga Sakkwato da za ka tafi Kaduna, sai a ce motar nan taka tana tafiyan kilomita 100 cikin sa'a guda, sai kuma a ce tsakanin Sakkwato din nan da Gusau kilomita 100 ne. Ga misali, saboda haka an san cewa idan ka taso din nan tunda babu wani abin da zai tsaya ka, babu wata gargada, kilomita 100 din nan kake tafiya, babu sararin samaniya ne, babu gargada, babu kwana, babu komi, straight kawai ake tafiya, inji Bature. Saboda haka idan ka gangaro kana tafiya da mota, an san cewa cikin awa ɗaya din nan kana Gusau. Saboda haka masana taurari a wannan zamani suna iya hasashe su ce maka za a yi husufi na wata ko na rana a ranar kaza da lokaci kaza kuma za a fi ganin wannan abu a wuri kaza.
Akalla dai Amurkawa miliyan 200 ne suka kasance a yankin da wannan husufin rana ya shafa, wanda ya faro daga gabar tekun jihar Oregon ya kuma ratsa ta tsakiyar doron kasar Amurka har zuwa gabar tekun jihar South Carolina. Ta wani bangaren kuma shugaban Amurka ya bayyana matsayinsa da kuma yadda yake ganin za a samu galaba akan mayakan yan ta'adda a Afghanistan ba tare da ya faɗaɗa bayaninsa ba, inda ya nuna cewa janyewar Amurka ƙasar zai iya zama maimaita kuskure.
A hasty withdrawal would create a vacuum.
Idan muka yi gaggawar ficewa daga Afghanistan, za mu bar gibin da 'yan ta'adda irin su ISIS da Al-Qaeda za su ciki, kamar abin da muka gani kafin harin ranar 11 ga watan Satumba. Kuma kamar yadda muka sani, a shekarar 2011, Amurka ta yi gaggawa tare da yin kuskure wajen ficewa daga Iraki.
Shugaba Trump ya yi wannan jawabi ne a gaban dakarun Amurka a sansanin Fort Meade da ke Arlington a jihar Virginia, yayin da yake baje sabon salon da Amurka za ta ɗauka wajen tunkara faɗan na Afghanistan. To ko ya masana harkar tsaro ke kallon wannan matsaya da Trump ya ɗauka? Lura da cewa a baya ya sha sukar shigar Amurka yakin na Afghanistan? Ya kuma do Tijjani Baba Gamawa mai ritaya, masani ne kan harkar tsaro a Najeriya.
An yi ka duba yanzu a Iraki, abubuwan da aka yi kenan, aka yi gaggawa, aka janye wannan dakaru yanzu da abin da ya faru. In ka duba abin da ya faru a Libya da sauran kasashe. Saboda haka kuma in ka duba yanzu yadda 'yan ta'adda suke shiga wurare da Amerika da Britain da su Germany da sauransu, saboda haka dole ne Amerika ta tashi ta tsaya ta ga cewa ta ƙara dakarunta a waɗannan wurare. Idan ba haka ba, ina tabbatar maka waɗannan mutane za su samu nasarori a kansu, kullum kuma za su ci gaba da kai musu hari.
To akwai dai ƙwararren majiyoyi da dama da ke nuna cewa akwai shirin ƙara tura dakarun Amurka 4,000 nan gaba zuwa ƙasar ta Afghanistan, inda Amurka tintini ke da dakaru aƙalla 8,400 a ciki. Masu haro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayensu, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gayi da Mahmud, kafin mu kai ƙarshen shirin ga Grace ta dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Guguwar Harvey ta kashe mutum na biyu jiya Asabar yayin da ambaliyar ruwan ke ci gaba da barazana ga mazauna kudu maso gabashin jihar Texas. Mutum dan biyu da guguwar ta yi sanadiyar mutuwarsa wata mace ce da ta yi ƙoƙarin fita daga cikin motarta a kan titi inda ruwan ya mamaye a yammacin Houston. Bisa ga cewar hukumomi, ranar Juma'a ne ma wani mutum da ba a tantance ba ya mutu sakamakon gobara da ta tashi a wani gida da ke garin Rockport wanda ke tazarar kilomita 48 arewacin Corpus Christi. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta tabbatar da cewa ƙalla manyan guguwa masu ƙarfi 7 ne aka fuskanta a Houston ranar Juma'a da yamma. Rundunar sojan ƙasar Lebanon ta sanar da tsagaita wuta a yaƙi da mayakan IS kan iyakar Siriya. A wata sanarwa da rundunar sojin ta fitar yau Lahadi ta ce an fara aiwatar da tsagaita wutar da ƙarfe 4 na nufin ba da damar tattaunawa da ta shafi makomar sojojin ƙasar Lebanon ɗin tara da aka yi garkuwa da su a watan Agusta shekara ta 2014, waɗanda ake kyautar zaton har yanzu suna hannun mayakan ne. Mayakan ƙasar Lebanon Hezbollah da kuma rundunar sojin Siriya da ke yakar kungiyar IS a yankin Suma sun sanar da tsagaita wuta. Dubban magoya bayan wani babban limamin addini a ƙasar Indiya da aka samu da laifin fyaɗe sun fara barin shalkwatarsa.
To madalla, masu sauraron mu da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Litinin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya da Nijar wato ƙarfe 5 agogon Ghana, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wadda ta gabatar da shirin, da Machu Bahiru Dido ne wanda ya haɗa shirin ya bada umarni, injiniyan mu na yau Mr. Santos, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa. Assalamu alaikum.